Tun bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata ne kungiyoyin ke fatan ganin gwamnatin mulkin soja ta soke duk wani lasisin da gwamnatin da aka hambara ta baiwa kamfanonin kasashen waje. Tun shekara 2014 ne dai aka shiga takun saka tsakanin wasu kungiyoyin farafullah da gwamnatin kai yadda gwamnatin wancan lokacin ta karya dokar kasar Nijar inda ta baiwa kamfanonin kasashen waje lasisin hako ma'adinai musamman karfa uranium a arewacin Nijar. To sai dai gamayyar kungiyoyin fararen fullar sun buƙaci ga gwamnatin mulkin soja da ta soke duk wani lasisin da aka baiwa kamfanonin kasashen waje ba bisa ka'ida ba ba tare da wata ba. Malam Suleiman ɗan kungiyar fararen fullar ne da ke goyon bayan sojoji ya bayyana dalilan su.
Shekara fiye da 50 cikin jihar gata mu ta gare suke fiddo arzikin kasa. Arzikin kasan nan babu abin da ya amfani jihar mu ta gare su ko ta Nijar ma. Mu lallai mun ribanci kura wanda take kwashe da cututtuka da sauransu. Majalisar ceton kasar Nijar wato CNSP ta maza-maza ta amshe duka lasisi wanda yake hannun kamfanin nukan da ba mu gane rejeniya su suke muna almundana ta amshe lasisin su.
Mafi yawan kungiyoyin dai sun bayyana damuwar su ne kan yadda kamfanonin ke amfani da arzikin kasar Nijar ba tare da Nijar ta ci moriyar sa ba. To sai dai domin ganin al'umman Nijar sun ci moriyar arzikin da Allah ya horewa kasar, kungiyar suka buƙaci ga hukumomin mulkin sojan da sake duba dokar ba da lasisin hako ma'adinai a kasar. Abdullahi Saidu, shugaban gabayar kungiyoyin farar fulla na M Swasande.
Gwamnatin da permit da exploitation wanda aka ba na uranium aka ba Faransa shi wannan permit a janye shi tunda bai kamata ba ba a yi shi bisa ka'idoyi ni ba a yi sa bisa kan hanya ba tunda yau exploitation na imuraren ya kai shekara 10 ya hukunta shekara 10 tun da mil dozi ya kamata a harashi har yanzu ba a harashi ba amma okay, kuma kudirin kasanmu yan ba da hanyoyi da ya kamata a bi don wannan arziki a hidda shi kuma faransa bai yi respectansu ba ya kamata a ce
sai dai kungiyoyin sun shigar da ƙarar wasu kamfanonin kasashen waje a wata kotu da ke birni Yamai saboda yadda aka ba su lasisi ba bisa ka'ida ba inda suke neman kotun da ta soke lasisin. Alhassan Barka ɗan kungiyar fara fulla ne a Gadas ya bayyana dalilansu na shigar da ƙara a gaban kotun.
Insha Allah za mu hawa filin shari'a da su cikin watan Janairu na shekara ta 2024. Insha Allah za mu samu nasara bisa kansu insha Allah. Tunda duk ƙorafin da muke namu mun ce a fidda haƙƙin talaka bai kamata ana fidda uranium ba yana sa mutane cututtuka iri-iri yana kai su lahira kuma babu komi ba su ganin komi sai dai tarda sai dai kura shi ne muka ce wannan ya kamata a ya isa.
Kotu a birni Yamai ta fitar da ranar 10 ga wata mai kamawa na sabuwar shekara a matsayin ranar da za ta yanke hukunci a cikin wata sanarwar da ta fitar. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.